demokradiya a yau. Cikin shirin kuncin rayuwa ko siyasa ta sa wasu a sakkwato kira ga tsohon shugaba Jonathan ya dawo ya ceci Najeriya. Masarar assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Bari mu fara da addu'ar Allah ya hana Najeriya da kuma kowace al'umma ma shiga wani yanayi da shugaba Muhammadu Buhari ya gani zamanin yana kwas na soja a India. Na karanta a hirar da aka yi da shi a wata mujalla yana faɗin yadda ake kwasan gawarwarki da safe a ƙasar ta India, yadda ake kwasar shara da safe, mutane da suka mutu saboda yunwa. Yana cewa amma yau ga India ba wai kawai ta wadata kanta da abinci ba, amma har sayarwa take yi a ƙetare. Najeriya tana cikin mawuyacin hali domin ko a ranar Litinin hukumomin ƙasar sun fidda alƙaluma sabbi da suka nuna cewa tattalin arzikin ƙasar ya sake yin baya da kamar kashi biyu da rabi saboda rashin tabbas a kasuwar mai a faɗin duniya da kuma ɓarnar da ƴan bindigar yankin Niger Delta suka yi wa harkar haƙar mai a yankin. To ko waɗannan matsaloli ne suka yi tsanani suka sa wasu a Sokoto yin kira ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan lokacin da ya kai ziyarar ta a Zia jihar ya sake dawowa mulki sai Allah. Ga rahoto da Murtala Faruk Sanyi ne ya haɗa mana.
Babban abin mamaki ma da ya zo wa wasu a bazata shine yadda wasu matasa suka riƙe kwalaye ɗauke da saƙonni iri daban-daban kamar baba ka dawo, baba ka cece mu, Jonathan gwarzon shugaba da dai sauransu, yayin da wasu suke tafi suna furtawa da bakinsu. Wannan lamari ya bai wasu mamaki, ya ba wasu haushi, wasu ko dariya, yayin da wasu ke ganin cewa wani sako ne zuwa ga salon mulkin jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa da kuma jihar ta Sokoto. To sai dai jam'iyyar APC ta ce ko a jikinta a ta bakin shugaban jam'iyyar a ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu Muhammad Dan Goggo.
Mu abin da muka doka ubanmu shugabanmu Allah mai shika mun doka cewa tsohon shugaban ƙasa zai zo shi mana jaje shi taya mu kuka shi mana alhini da abin da ya same mu. Sai gashi an raba kuɗi a ɗauko motoci ƙauyuka daga ko'ina ruwa kulikuli ne a ji a ɗauko mutane a tuwa a yi mutane banga a yi bace-bace a bugu gidan joji. Amma alhamdulillah na nutse maka da Allah ko nodili ya taya fa mana mai irin wannan tarbo shi da shugaban ƙaramar kuma balle tsohon shugaban ƙasa.
To amma wasu na ganin cewa ko da dai kuɗi aka bayar waɗannan mutanen suka zo, amma ga yadda suka taru kuma yadda saƙonnin da suke nunawa na cewa baba ka dawo da dai sauransu, ana ganin kamar wata alama ce ta cewa watakila jama'a sun fara gajiya da mulki ko kuma salon mulkin jam'iyyar APC wanda ake cewa ana gahura sa har yanzu ba su ga ƙaho ba.
Magana a ce an gaji da mulkin jam'iyyar APC shekara nawa? Gyara mu kai mutla shekara 16 an kai ana banna a za a yi a taho cikin shekara guda da wata biyu a gyara bannan nan. Kajin biliyoyin da aka kokowa ga mutum guda a za a gyara bannan ga abin da ɗaya muka roƙo Allah shi ya san muna.
Kenan in na fahimce ka kenan wannan bai koyar da ku wani darasi ba ta yadda watakila za ku canza ga salon mulkin da kuke yi ga jama'a?
Ga darasin mi magana PDP, magana PDP ta kuma darasi ta koya mana darasi tun zamanin zamun na yanzu mun karanci darasi kuma mun iya darasi. In wa aka magana mun zauna ita, in far gaba aka zauna mun zauna shi, mun zauna ina kwana gidanka sai ka karanta qul huwallahu duhu, ka karanta lillahi qahadu, ka karanta ayatul kursi, ka karanta komai na gidanka. Yau sai gidanka shi kwana buɗe. Mun zauna in za ka hita gidanka in ka ga mutum biyar ta hanyar garka ka gudu. Kai ka fata shi guduwa sai an ci guduwa. Yau in mu zauna garka har ƙarfe da nuna hidan dare kuna da jira mu karatu. Mai karatu? Magana yunwa ko wani abu wannan na Allah na ba mu hana shi.
Jam'iyyar PDP ko ta bakin sakataren ta na watsa labarai na jiha Yusuf Dingyadi ta musanta zargin amfani da kuɗaɗe wajen tara jama'ar.
To irin ɗaruruwan mutanen da suka bi titi wasu tun ƙarfe 9 suna zaune suna jiran sa da kuma waɗanda suka bi ranka ya tare da shi a gidan sarkin musulmi wata alama ce da ke ƙara nuna cewar a gaskiya jama'a sun gaji da irin wannan mulki na kama karya, mulkin wahala, mulkin talauci, mulkin cutar da jama'a da kuma mulkin ha'inci da ake wa jama'a a cikin wahala kuma ana wahal da su.
Na'am, to amma wasu da dama suna wato zargin cewa waɗannan mutanen kaman an ɗauko hayar su ne ko kuma an sai su ne ko kuma an ba su kuɗi ne shi yasa suka zo suka yi wannan lamarin.
Abin da nake son ka sani shine mai girma Goodluck Jonathan Kamiyeto Sokoto sai da yayi magana da gwamnan jihar Sokoto. Gwamnan jihar Sokoto ɗan jam'iyyar APC ne. ya bada dama mataimakin gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Ahmed Aliyu ya tarbe shi. Alhaji Ahmed Aliyu yana airport muna tare da shi wurin tarbar shi da shi cikin motar mataimakin gwamnatin jihar Sokoto yazo. Gwamnatin jihar Sokoto har liyafa ta shirya ma tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan tare da mataimakin gwamnati yake daga fara sarkin musulmi ba a biya gidan kowane dan siyasa ko wani jigon jam'iyyar VDP ba kai tsaye hilin jirgi aka wuce. Don haka kaga in aka ce wai an dauko hayar mutane to mu muka dauko hayar mataimakin gwamna ko mu muka dauko hayar motocin gwamnati ko ko mu muka ce a ba mu masaukin baki na shugaban kasa. Daya kenan. Na biyu, Commissioner ɗin sanda yana wurin, Director SS na wurin, duk haye su muka dauko jama'a da suka yi layi visititi tun daga garin Kasarawa har zuwa cikin garin Sokoto mu muka dauko haye su ko cewa muka yi su fito. Akwai waɗanda kuma suka zauna tun karfe 9 a fara sarkin musulmi duk mu muka ce in kuma mun dauko haye su daga ina. Mutanen Sokoto ne sun gaji, suna cikin wahala, sun ga talaucin da ake da irin duk alƙawarin da aka yi musu an saba. Da a ce ya Goodluck Jonathan da ya to Sokoto ai mashi kuwa ko an jefe shi da mu MPDB babu inda za mu sa huskan mu, babu inda za mu sa kanmu don kunya da mu yi abin kunya. Lokacin da ake Goodluck Jonathan an kishi ne da farfaganda da ƙarya da awani da addini. Jama'a sun gano cogen da aka yi musu, sun gano ƙarya da aka yi musu, sun gano Goodluck Jonathan shi ne kawai tushen da ya kamata a bi a goyi baya ya ceto Najeriya nan a wannan lokaci.
Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa ko me ya janyo irin waɗannan kiraye-kirayen.
To ba zan yi mamaki ba idan bango ne ya tsage dan haka kadan gare ya samu gurin shiga. Shi ne cewar halin matsin tattalin arziki da aka shiga da kuma baraka a tsakanin 'yan jam'iyyar APC idan watakila biyun suka haɗu suka ba da dama ga waɗanda ke da hamayya da jam'iyyar su tsara yadda waɗansu za su fito su yi irin wannan saboda cimma wani buri na siyasa. Na kuma ba zan yi mamaki ba idan wato kuma al'umma ɗin ne saboda saurin mantuwa irin kaɗan adam wanda kuma kaɗan Najeriya wato ta daban ce yanzu nan zai manta abin da ya faru jiya kullum yau ce a gabansa. Idan watakila ba wani ne isa sun ba kawai su suka sa kansu saboda suna ganin su wannan tafiyar ba sai musu ba saboda sai har wa yau magana tattalin arziki ɗin da aka shiga matsinsa. Yasa yana masu mulki ya kamata su yi la'akari da wannan kada su bar tazara mai yawa tsakaninsu da talakan Najeriya. Barin tazara saboda wannan mantuwar.
Dr. Sa'id, wannan kore ka ambata kada gwamnati ba, shin wannan sakaci ne rashin iya gudanar da mulki ne ko kuma me ya janyo haka?
To babu shakka dai akwai wani nau'i na kashi a gwamnatin wannan koda babu dadin fada akwai wannan nau'in kuma a fahimta ta ya faru saboda tazarar da take tsakanin gwamnatin da jama'a kuma saboda ma tazarar da take tsakanin gwamnati da jam'iyyar gwamnatin da kuma gwamnati da majalisa domin abin da yake akwai kullum a tsarin demokaradiyya akwai haƙƙi da yake tsakanin bangaren zartarwa da bangaren majalisa kowa da ina da haƙƙinsa akan dan uwansa to haka kuma duka biyun suna da haƙƙi akan jam'iyya al-misali shugaban kasa yana da haƙƙi akan jam'iyya, jam'iyya tana da haƙƙi akan gwamnati. Daga cikin haƙƙin jam'iyya akan gwamnati shine zamana ta san abin da gwamnati take ciki, wani hali ake ciki kamar matsin tattalin arzikin nan me ya janyo shi, wani mataki ake ɗauka, yaushe ake sa ran za a samu sauƙi. To haka kuma yana daga cikin haƙƙinsu zamana a naɗe-naɗe da ake yi na siyasa suna da ta cewa, jam'iyya tana da ta cewa domin wasu daga cikin bayanan da jam'iyya za ta samu na gwamnati ba daga gurin shugaban ƙasa kai tsaye za ta samu ba, daga gurin naɗaɗɗen siyasa za ta samu. To idan aka ce ba hannunsu a waɗanda ake naɗa a siyasa, shi ne kenan ba gurbin da su samu wannan bayani.
Masu aro da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiya a yau a makon nan, sai kuma mako na gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Murtala Faruk Sanyinna da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.